Sashen Hausa na Murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis 15 ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 6049 da 40 a Jamhuriyar Niger, kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102 da kuma 5 kenan, ko kuma ta gidajen radio amfani fara'a sarauniya Nomad Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma kire ne tare da Sarfila Hashim Gumal, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin da muke dauke da su, ga kanin labarai.
Wani tsohon ɗalibi da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya bude wuta a cikin wata makarantar secondary a jihar Florida da maraice jiya Laraba ya kashe mutane a kalla 17. Karin sojoji sun isa babban birnin Sudan ta Kudu a zaman wani bangare da na kare fararen hula na yanki da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya umarta a kafa. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu, wanda aka hana ubajin sakat, ya yi murabus nan take jiya Laraba da maraice.
To kowa an kun ga majalin labaran, za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya na shirin gudanar da wani gagarumin atisayi an jima kaɗan yau ɗin nan. To ko menene makasudin wannan atisayi?
Duba da matsalar fashi da makami, satar mutane da ma satar shanu da yake tutu a jihohin Kaduna da Naija, da kuma miyagun laifuka da ake taftawa a jihar Kogi.
Majalisar Dattawan Najeriya ta dare gida biyu a kan batun sauya tsarin da za a gudanar da zaben shekarar 2019.
We did not even dissolve into a committee of the whole. We were not even given the opportunity to even.
Ba a bari mun dauki matakin amincewa da dokar ba, ba a bamu dama mu bayyana hujjojinmu ba.
Kana kuma za ku ji cewar wasu 'yan arewacin Najeriya da ke zaune a jihohin kudancin ƙasar sun bayyana rashin amincewarsu ga shawarar kafa 'yan sandan jihohi. Grace Alheri Abdu kuma na tafi da shirinta na domin iyali, amma duk sai bayan sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Wani tsohon ɗalibin da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya bude wuta a cikin wata makarantar secondary da ke jihar Florida da maraicin jiya Laraba ya kashe akalla mutane 17. Babban jami'in kiyaye doka da oda na ƙaramar hukumar Broward, Scott Israel, ya bayyana lamarin da cewa rana ce mai alhini. Ya ce wanda ya yi harbin sunansa Nicholas Cruz, kuma 'yan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba. Babban jami'in bin doka da odar ya ce an samu Cruz ɗauke da kwansan harsasai da dama da kuma babbar bindiga guda ɗaya. Ya ce 12 daga cikin mutanen sun mutu a cikin makarantar, 3 sun mutu a waje, yayin da guda 2 kuma suka mutu a asibiti a dalilin raunukan da suka samu. Wasu mutanen da aƙalla 14 sun ji rauni. Ya ce waɗanda abin ya shafa sun haɗa ɗalibai da wasu mutane manya, amma bai san ko malamai su wa ko malamansu ne ba. Hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya ta Amurka FBI ta tura jami'anta waɗanda su ne za su jagoranci bincike ta hanyar yin aiki da 'yan sanda. Makarantar secondary ta Majori Stoneman Douglas tana garin Parkland, mai tazarar kilomita 72 arewa da birnin Miami. Hotunan talabijin da aka yi ta nuna wajin kaɗan bayan harbe-harben su nuna ɗalibai suna kurarowa daga cikin makarantar, da yawa daga cikin sun ɗaga hannunsu sama domin suna nuna cewa ba sa ɗauke da makami.
Ƙarin sojoji sun isa a babban birnin Sudan ta Kudu a zaman wani ɓangare na rundunar kare fararen hula na yankin da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ba da umarni a kafa. Amma wani mai fashin baki a Sudan, ɗan Sudan ta Kudu, ya ce ƙarin dakarun da aka aika ba za su kawo wani sauyi ba, ganin irin tashin hankali da ƙasar take fama da shi idan har ba aje sojoji a waje birnin Juba ba. Dakarun ƙasar Rwanda 270 da suka isa ranar Asabar domin haɗuwa da sauran sojoji 600 da suka fito daga ƙasashe irin su Bangladesh da Ethiopia da Pakistan da kuma Rwanda. Francisca Malt, mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu na UNMISS, ya ce ƙarin sojojin Rwanda za su isa ta mota, kuma da sannu a hankali dakarun za su haɓaka su kai 4,000. kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya bayar da umarni a kafa rundunar fararen hula na yankin da ake kira RPF a takaice domin bayar da kariya ga wasu yankuna na Juba, su kuma su kara tabbatar da tsaro ga wasu sansanonin da Majalisar Dinkin Duniya ke baiwa dubban fararen hula kulawa waɗanda barkewan fada a garuruwansu da ƙauyukansu ya raba su da mahallansu.
To, ana shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Jacob Zuma na Afirka ta Kudu, wanda aka hana wa jin sakat yayin murabus nan take jiya Laraba da Maraice. Zuma, mai shekaru 75 da haihuwa, ya amsa umarnin jam'iyyar ANC mai mulki, wadda ta matsa masa lamba akan yayi murabus ya kawo ƙarshen mulkin shekaru 9 da yayi cikin yanayi na abubuwan fallasa. A cikin jawabin minti 30 da ya ga ƙasar, Zuma ya ce rashin adalci ne ga jam'iyyar ANC ta buƙace shi da yayi murabus, duk da ikirarinsa na cewa jam'iyyar ANC bata bi ƙa'ida wajen neman yayi murabus ba. Mr. Zuma ya ce na yanke shawarar yin murabus daga kujerar shugabancin ƙasa nan take, duk da cewa ban amince da shawarar shugabannin jam'iyyata ba, na kasance ɗan jam'iyyar ANC mai bin umarni. Zuma ya ƙara da cewa a yayin da nake barin wannan kujera, zan ci gaba da aiki ma al'ummar Afirka ta Kudu da kuma ANC, ƙungiyar da na yi ma aiki duk tsawon rayuwata. Ana son ran Majalisar Dokokin Afirka ta Kudu za ta zaɓi shugaban ANC Cyril Ramaphosa a matsayin shugaban ƙasa a yau Alhamis ko gobe Juma'a idan Allah ya kai mu.
Jiya Laraba, Majalisar Dattawar Amurka suka fara duban wasu shawarwari da aka gabatar akan shige da fice domin samar da wani sauyi da shugaban ƙasa Donald Trump zai goyi baya, wanda zai kawo sauyi ga yadda Amurka ke karɓar bakin haure da kuma yadda za a taimaka wa yaran da aka shigo da su ƙasar ta ɓarauniyar hanya tun suna ƙanana su samu takardun zama. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar, Trump ya buƙaci 'yan majalisun da su samar da tsari mai kyau ga Amurkawa. Kiran Trump ya yi daidai da ajandar White House na samar da tsarin shige da fice a kan kwatanta da watanni 6 da suka gabata, lokacin da shugaban ya soke shirin da Obama ya samar da shi wanda ke baiwa matasan da aka shigo da su tun suna 'yan ƙanana ba bisa ka'ida ba kariya. Ya kuma baiwa 'yan majalisa wata 6 su samar da tsarin shige da fice na dindindin. A 'yan makonnin nan da suka gabata, Trump ya samar da wani shiri da zai kai ga baiwa matasan miliyan 1,800 damar zama 'yan ƙasa da inganta harkokin tsaron iyakar ƙasan, da ya ƙayyade yawan iyalai da ke shigowa a Amurka, da kuma baiwa masu ilimi fifiko wurin shigowa Amurka. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne rundunar sojojin Najeriya za ta fara wani atisayi na tabbatar da tsaro a jihohin Benue da Taraba da ma ƙarin wasu jihohi da ake yi wa take operation a yam Akpatuma. Ga dai Hassan Maina Kaina da rahoto a kan haka.
Babban Hafsa mai kula da sashin aikace-aikace da atisaye a hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Major General David Amadu ke ƙarin haske kan wani gagarumin atisaye da rundunar sojan Najeriya za ta fara yau a jihohin Benue da Taraba, da kuma zai kunshi ƙarin jihohin Kogi, Nasarawa, Kaduna da Niger. Da alamu dai wannan atisaye na musamman ne, duba da girma da muhimmancinsa. Runduna ta 1 da runduna ta 2 na sojojin Najeriya za su taka rawa a ciki baya ga ƙarin brigade ɗin da ke gadin fadar shugaban ƙasa, da ma zuratan sojin nan na musamman na brigade ta 777, duk suna nan yanzu haka sun ja damara sosai don fara wannan atisaye in an jima kaɗan. To, ko menene ake son cimmawa da wannan atisaye? Ga Major General David Amadu.
Exercise IM Akpatuma has become more expedient.
Wannan atisaye mai take IM Akpatuma ya zama wajibi duba da matsalar fashi da makami, satar mutane da ma satar shanu da yake tutu a jihohin Kaduna da Niger, da kuma miyagun laifuka da ake tafkawa a jihar Kogi, da ma uwa uba rikicin manoma da mukiyaya, da kuma kashe-kashen da ƴan daba ke yi a jihohin Benue, Taraba da Nasarawa. Wannan babban barazanar tsaro ne dake taruruwa a waɗannan jihohi, duk da hoɓɓasan da wasu jami'an tsaro suka yi a baya. A don haka dole ne sojoji yanzu su sa hannu don daƙile wannan matsala cikin gaugawa. Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka shine kakakin sojojin Najeriya.
Za a yi amfani da daman a jaddada ƙwarewa aiki ta sojoji, sannan kuma za a yi maganin wasu matsalolin tsaro da suka addabi waɗannan wurare, musamman kasan asarar rayukan da ake, da kuma ɓanna ta dukiya, da kuma sata jama'a.
Wannan atisaye wato Operation IM Akpatuma na zuwa ne bayan da runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya ta kaddamar da wani atisaye mai suna Operation Karamin Goro a jihar Niger.
Wannan tanaji da gwamnatin jihar Niger ta yi da jiha da kuma sojan Najeriya na Karamin Goro ta fuskar runduna ta ɗaya, musamman ma kuma Brigade ta 31, kuma zai taimaka ga wannan sabon atisaye da zamu yi na Ayan Akpatuma.
Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullahi bagwani sai Allah.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Takaddama ce ta kunno kai a majalisar dattawan Najeriya sakamakon amincewa da rahoton sauyin tsarin da za a gudanar da zaben shekarar 2019. Rahoto ya nuna za a fara zaben ƴan majalisar dokokin tarayya a maimakon na shugaban ƙasa, lamarin da wasu sanatoci suka nuna rashin jin daɗin su. Ga dai Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
We did not even dissolve into a committee of the whole. We were not even given the opportunity to even consider this. But with that, it
ba a bari mun dauki matakin amincewa da dokar ba. Ba a ba mu dama mu bayyana hujjojinmu ba. Dokar gudanar da majalisar dattawa kashi 73 ya ba kowane sanata hurumin ya kalubalanci shugaban majalisar dattawa idan bai gamsu da wani abu ba. Sanata Omar Agege kenan da korafin da yasa suka fice daga zauren majalisar. Majalisar dattawan ta rabu gida biyu bayan da shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ya tabbatar da amincewa da rahoton sauya jadawalin zaben da za a gudanar a baɗi, wato shekara 2019, wanda ya saba da tsarin da hukumar zaben ƙasar ta fitar a baya, inda yake nuni cewa za a fara ne da zaben shugaban ƙasa. Sanata Abdullahi Adamu shine jagoranci sanatoci da suke nuna adawa da gyaran dokar zaben.
Irin ka'idoji da aka shimfiɗa na samuwan doka da za ƙasa ta yi amfani da shi ba abin yadda ya kamata ba, domin babban abin kulawa a nan shine tsarin mulkin Najeriya ya faɗi a wurare daban-daban, sashi daban-daban na tsarin mulkin, kan wane ne ke da iko, wani tsarin mulkin ƙasa ne ba shi iko na yasa ranakun zaɓe, cewa muke tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe ne wannan iko. To aka zo aka ce a'a, akwai wani doka da za a yi mu yi. Sai muka yi doka, yau dokan nan bai dace da abinda ko bai daidai da abinda tsarin mulki, kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada ba, wannan doka ba ta da amfani.
Amma a lokacin da yake ba da hujjar gyaran dokar, mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce ba a saba umarnin kundin tsarin mulki wajen yin gyaran dokar ba.
An yi gyara ma wannan kundin ƙasa 2010, gyaran harko da aka yi ma constitution, inda a ciki wayanda suka yi gyaran nan, a inda aka ce za a sa ranakun zaɓe bisa umarnin hukumar zaɓe, sai aka yi ƙari bayan sunan ita hukumar zaɓen, aka ce in accordance with the electoral act. In kika karanta wannan kundin ƙasa yanda yake, ba tare da zuwa shafin da aka yi gyara ba, ke ma za ki ɗauki cewa wannan abun haka yake. Amma idan kika yi la'akari da gyaran da aka yi 2010, za ki ga an yi wannan gyaran an ƙara in accordance with the electoral act. To shi yasa su ɗan majalisa da TJ suka ce lalle suna da hurumin su yi abin da suka yi.
A yanzu dai ƴan ƙasa za su sa ido a gani ko shugaban ƙasa zai sa hannu a wannan sabuwar dokar zaben shekara 2018. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ba da la'gaida Madina Dauda. ‘Yan Najeriya na ci gaba da mai da martani game da buƙatar ƙirƙiro da ‘yan sandan jihohi a ƙasar, duk da goyon baya da lamarin ya samu daga gwamnoni da ‘yan majalisu da ma mataimakin shugaban Najeriya, Farfesa Yemi Osinbajo. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto daga birnin Lagos.
‘Yan arewacin Najeriya, musamman waɗanda ke zaune a yankin kudancin Najeriya, sun ce ko kaɗan ba sa goyon bayan kafa a 'yan sandan jihohi. To ko me yasa 'yan arewacin Najeriya ke fargaban ƙirƙiro 'yan sandan jihohi? Ga dai abin da wasu daga cikin mazauna birnin Lagos 'yan arewacin Najeriya suka shaida mini.
Sunana Alhaji Garba Abdullahi, wazirin Hausa jihar Lagos. Ni ra'ayina ina ganin idan aka kafa 'yan sandan jihohi, to ai kamar an malaba ƙasar nan ne ma. To yanzu misali ba 'yan sandan jiha ba, 'yan kaima na jiha ne, lasman na jiha ne, ya suke samu jama'a wa'anda suke wa kabilinsu ba. Bari a ce dan sanda da bindiga, dan kai bai da bindiga, lasman bai da bindiga, to ina dan sanda da bindiga kuma an ce na jiha ne? Da yasu
malam Alhaji Abubakar Ciroman, Hausawan Lagos State. Eh to ni ra'ayina anan, idan manyan arewa da 'yan majalisunmu da duk waɗanda ke da haƙƙin faɗa a ji na arewa suka amince da cewa a yi 'yan sanda jihohi a Najeriya, to ya kamata su ba da izini a yi sojojin jihohi ma, kaga shikenan ƙasa ta rabu. Tun daga a yi taimaki shi mummuke a nema bita da kulli, ai ƙara a yi to ƙirƙiri ko a yi ce an raba ƙasa, kowa ya kama gaba ne ka koma gidanku ka san garinku ka je. Amma zaman da muke yanzu nan, misali mu muka san irin hukubar da ɗan arewa yake sha a nan jihohin kudu.
Ai, 'yan sandan jihohin nan an daɗe ana kirarin cewa za a yi, sai an taso sai a ce a'a, abin da ya kamata kai wa aiki na a samu zaman lafiya.
Yanzu dai abin da ba a sani ba shi ne ko shugaba Muhammadu Buhari zai amince da kafa 'yan sandan na jihohi, lamarin da wasu ke ganin zai taimaka wajen inganta tsaro a jihohin Najeriya, tare kuma da kawo ƙarshen ƙarancin 'yan sandan tarayya da ake fama da su a jihohi daban-daban. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. Waɗannan shirye-shiryen dai suna zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington, ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka hoy ba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Duk iliminka da tarbiyyarka, indai za a taba maka zuciyarka, za ka iya aikata wani abin, sai daga baya ma ka aikata ka yi shi. Shi yasa muke cewa maza su dinga kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da karatunmu da muka yi.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya gayyaci Barista Badiya Abdullahi Mu'azu, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙoƙin mata da ƙananan yara, da Naja'atu Bello Jibril, malamar tarbiyya da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin Musulunci ta Aminu Kano, da kuma Muhammad Almashi, shugaban kungiyar kare haƙƙin yara ƙanana da mutane masu rauni waɗanda suke nazarin abin da ya shafi cin zarafin iyali da nufin gano inda wannan zare ya harke da kuma hanyar warware shi. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya nemi sanin abin da ke sababa cin zarafin iyali, sai Barista Badiya ta bayyana cewa
akwai magana ta talauci, duk da ban yadda da ita ba, amma dai ana cewa babu tana taka rawa ta musamman. To amma babun ba ta hana a ƙaro wata matar da za ta zo ta sake haifa ƴaƴan nan da ake rasa yadda za a yi da su. An gwammace a yi gudunmuwar biki da a yi gudunmuwar karatu, kuma abin ya zama kamar musanye, ɗana ka ban auren kansa turakun da aka ɗora auren an jingine su. Ba a ɗaukarsa ibada, ba a sa wannan juriyar, ba a ɗauka haƙurin a yi shi inda ya kamata, sai dai a ce ɓangare ɗaya ne haƙuri. Ita mace ba ta canja miji matuƙar da wannan igiyar akan ta, komin gallazawa sai ran da aka ce an bata ƴanci an sake ta, bata sakin kanta. Amma shi namiji yana da damar da ko kin kyautata masa ko biki kyautata masa ba, yana da damar ƙarowa ko ya tafi inda yake ganin zai samu sauki daga ɗabi'unki da baya so. Yana da damar ya ce ya sake ki. To shi yasa ana magana cin zarafi, sai a ga ai da mai ƙarfi ne da mai rauni, shi kowane irin cin zarafi za a yi masa yana da damar da zai guje masa. ita ko mace sai ta dandana kudar ta ta kai wani mataki kafin a ce ta samu kanta daga wannan yancin domin ba za ta saki kanta ba miji a kai shi kotu a ce masa baya daukar nauyin ci da sha ya sani ya yadda yayi zai tabbatar da alƙali baya yi baya sauke haƙƙi na auren baya yin duk wani abu da ya kamata ci da sha sutura da an jingine su haƙƙi ne amma sun zama sun zo a alakoro case din da ake wa kawai a ci da sha ba abinci amma zai bude bakin sa yace ina neman biko ya yadda ya tabbatar baya sauke wannan haƙin amma zai ce ina neman biko saboda sai ta sha wuya sai ta shiga ni yasu kafin ma in incin ne ta samu to sai kaga abin ya koma kamar wani tag of war an koma wannan kaunar da ake cewa da akwai ta wannan tausayin da ake so a samu da wannan kyautatawar duk sai a dauke su a jingine su matan sai su tsinci kansu a yanayin da za su dawo su ma suna tunanin mafita ko kai min na rama ko kuma nima ka bata min ta nan to bari nima in je in bata maka nan mata da yawa da kibigan aure su ne jagorori a shayi-shayi saboda crisis na cin zarafi su ne jagorori da mijin su ma suna wasu a waje duk wannan yana faruwa saboda an koma rayuwar kawai ya ka bata min nima ya zarama
malama da ja'atu tarbiyya ce bata ishi mutanen ba musamman matan da mazan ko kuma ku ne kuka gaza wajen cusa tarbiyya
gaskiya ni dai nawa ganin abu na farko da za a ce shine rashin sanin addini ko kuma rashin fahimtar shi kansa auren bi ma'anar kalima menene auren wannan abin shi ya kamata al'umman mu musamman mu Hausawa musamman in an ce auren ma me ake nufi da shi ta fuskar addini ta fuskar mu'amala mazan mu sun dauka kawai aure kawai ka auri mace ne kana son ta kana sha'awar ta daga santa ta zo gida ta hayayyafa zaka ji a ta fita daga ranka ita ma mutum me bi ta aure shi ne saboda wani dalili ko saboda kyalkyalan shi ko saboda wani abu da a ce gaba ɗayan mu za mu hadu mi duba akan gaba ɗaya wai in an ce aure menene ita ibada duk inda aka ce ibada aure ibada ne to ita ibada duk inda aka ambaci kalmar ibada a kowane bangare wato abu ne da sai ka yi hakuri a cikin sa kuma wani abu ne da sai ka hadu da abu mai kyau da mara kyau a cikin sa wannan hakurin da zakai a wannan abin to shine ibadar mazan mu su dauka cewa an baka mace gata nan a gaban ka kai ne ubanta kai ne komai nata ka yadda cewa farin cikin ta da komai nata fa kai ne ka yadda cewa tarbiyyarta hannunka take ka yadda cewa kar ka bata mata ta kowane bangare domin hakan shine zai mata illa ita ma ta yi wani abu ni a kullum ina cewa lalacewa tarbiyyar mata matan aure ne fin maza ne idan har namiji ya san haƙƙin sa ya san a matsayin sa uba ne akan matarsa matan mu ba za su lalace ba za a sako matan
amma me zaki ce yayin da misali su kansu matan suke kokarin su buzguna wa junan su misali zaman abokiyar zama da ake cewa kishiya da kishiya aka kawai sai in kokarin musguna miki ko musguna wa yayanki kwanan nan muka akai ta bada rahotanni cewa wata mata sun hada baki da sirkin gidan dan a sace dan kishiyarta ta ma ya ma ta mara su wai a karbi kudi a gurin mai gidan idan haka ne laifin mai gidan ne kenan
kwarai da gaskiya laifin sani ni ana wa ganin yanzu kadar a ce ko uwar gida ce ta wannan laifin ko amarya idan ni ce uwar gida sai ka zo ka ce min zaka kara aure ka kiyaye min duk wani haki ka nuna min cewa zaka kara aure ne ba dan baka so na ba zaka kara aure ne kawai saboda wasu dalili amma ka nuna wa duniya da ita wacce zata shigo din ina fa son uwar gida ta Allah dai yayi zan aure ki kuma bayan ka kawo amaryan nan kike a karan kanki kiga cewa duk abin da yake miki na da bai canja ba ita ma da ya kawo ta kuma ya dora yayi mata ni a gani na da anewa mata haka mata da basu fada hanyoyi da dama akan matsalolin kishiya ba waɗannan matsalolin su suke jawa matan mu suke lalacewa ya auro ki da ina ganin mutuncin ki da ya karo wata duk wani abu da yake cikin gidanki sai ya canja
to amma idan haka ne me zai sa dan kishiya da kishiya ba sa jituwa kuma ayi kokarin a tura zancen akan yaya
ai shi sa na ga ya maka nace maka ita uwa koya aka taba ta fa komai sai ya lalace idan ka saka mata ka nuna mata bambanci akan wannan daya matar sai ta tsani matar sai ta tsani yayanta kai karan kanka sai ta dawo dama ta tsani ka za kuma ta iya yin komai saboda mai zuciyarta gaba daya ta riga an gama kashe mata zuciya
ganin take ya batta ita kadai ita baya santa to komai za ta iya aikatawa kar ka manta zuciya ake magana ita kuma zuciya duk inda take duk iliminka da tarbiyyarka in dai za a taba maka zuciyarka zaka iya aikata wani abin sai daga baya maka aikata kai shi ki sa muke cewa maza su dinga kiyaye mana imaninmu da mutuncinmu da karatunmu da muka yi
barista kaman tana so ta ce wani abu kafin in kai ga Muhammad Almashi
to a gaskiya kaman yanda yar uwa ta yi magana cewa shi kansa auren ma ba a fahimtar sa an dauke shi ne yanzu an gina shi akan sha'awa da wani kyalekyale da zaton soyayya irin ta ko finafinai ko dai ta cikin wayoyi ko wasu haka dai illusions wato abin da ake kwatantawa zai iya zama haka amma ba hakan bane to wannan yana da babban illa a magana aure aure ibada ce kuma ibadar da aka ware ta aka ce ita ce rabin addini sai mutum ya zauna ya duba ya ga duk abin da zai yi a ci kafin a ce ya samu pass mark ai gwagwarmaye da take cikin sa tana da yawa ba a cewa sallah tana da pass mark ba ba a cewa azumi yana da pass mark ba duk sauran ibadu ba wanda aka ware aka ce ta kai a ce kana da pass sai a aure to dole ne ai tunanin abin da yake ciki and secondly shi maganar ita mace da aka yadda cewa akan tare take daga kashin hakarkari aka yi ta sannan kuma mai rauni ce to amma sai ran da za a yi mata fin karfi ake apply ita idan akan kinkanta ne take neman a yi mata wannan alfarmar ba a cika damuwa da a yi mata ba sai kaga cin zarfi ya shigo ki kin zo an hana ki omo an hana ki sabulu kayan kanshi duk wannan bauta da iyayenki suka gina akan ki kin dawo inda aka kawwame ki aka kulle ki kuma aka ki baki su to shi fa cin zarfi rashin farin ciki ma a cikin zuci gagarumin cin zarfi ne an mai da gidan aure kabarin arne gashi lukui an sa tiles amma kai da kake ciki kai ka san me kake fama saboda haka kana zaune ne akwai ya babu mata sun zama haƙoƙi da yawa sai sun nema haƙin sauke nauyi ma wata sai ta roki mijin da Allah annabi kafin wata hulɗar aure ta hada su to ina ake haka ka saka zo mu a gaba kai baka kama ba kai baka ci ba kai baka bari wani ya kama ba ai wannan shine ƙarshen cin zarafi a rayuwa ta ƴa mace
yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka zamu ja burki nan sai mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji shawarar bakin namu ga matan da ke mai da kishi kan ƴaƴan abokan zaman su Yanzu a madadin bakin namu barista Badiya Abdullahi Mu'azu ya gwagwarmaya kare haƙoƙin mata da ƙananan yara da malama Naja'atu Bello Jibril malamar tarbiyyar da ke koyarwa a kwalejin nazarin addinin musulunci ta Aminu Kano da kuma Muhammad Almashi shugaban ƙungiyar kare haƙin ƴan ƙananan yara da kuma masu rauni sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori da ke bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da Solomon Abu daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya
to ba dalla a gaida Grace Alheri Abdu yanzu ko ga labarai a takaice
Kace wani tsohon dalibin da aka kora saboda rashin ladabi da biyayya ya bude wuta a cikin wata makarantar secondary da ke jihar Florida da maraicin jiya Laraba ya kashe kallon mutane 17 babban jami'in kiyaye doka da oda na karamar hukumar Broward Scott Israel ya bayyana lamarin da cewa rana ce mai alhini yace wanda ya harbin sunansa Nicholas Cruz kuma dan sanda ƴan sanda sun kama shi a wani wuri da ke wajen makarantar ba tare da wata hayaniya ba Karin sojoji sun isa babban birnin Sudan ta Kudu a zaman wani bangare na rundunar kare fararen hula na yanki da kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya bada umarnin a kafa. Amma wani mai fashin baki dan Sudan ta Kudu ya ce karin dakarun da aka aika ba za su kawo wani sauyi ba ga tashin hankalin da ƙasar ke fama da shi ba idan har ba a ajiye sojojin a wajen birnin Juba ba.
Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na wannan lokacin sai anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana. Za a ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da sauran shirye-shirye da kuma sakonni da kuka aika mana. Yanzu a madadin kowa da kowa a din sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sarfila Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jimmy Cook. Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya.